الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونزيد مثل ما la'asariya ce ta ranar Lahadi wadda ta daidai da 27 ga watan Safar hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1430, wadda ta daidai da 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2009. Wannan shine kasid na 6 daga cikin kasussuwan karatun littafin Maulul Awtar من أسرار منطقة الأخبار نمال محمد ابن علي الشوكاني الله مدد تسل كذا فتامش إذن بعد أن تابع حريا زمنا مقدم الوالا للتافي إن ذلك زيدين إن ذا ما لم يفعل من التاريخ الإمام أحمد ابن حبلي فكمكم مكن من ذا مجد الدين يكاو إن ذا يتفعل مصادر ما للتافي المنتقاد daga cikin waɗannan masadir ya faɗi Sahih al-Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad da Jami'u al-Tirmidhi da Sunan na Abi Abdurrahman al-Nasa'i da Sunan na Abi Dawud al-Sijistani da kuma Sunan na Ibn Majah da kuma malamin daga ƙarshe ya bayani a kan cewa tunda zai faɗi littattafan da suka ruwaito hadisan to da sai ya kwararo isnadinsu ba ba don komai ba don ya takaita daga tsawaitawa. Mun karanta tarihin al-Imam al-Bukhari da Muslim, muna cikin karatun tarihin Imam Ahmad sai lokaci ya ƙure, don haka yanzu za mu taso daga inda a cikin tarihin Imam Ahmad ɗin a ƙarshen fadara ta hudu, inda yake cewa qala Abu Zur'a a shafi na 124, qala Abu Zur'a كان كتب أحمد بن حنبل 12 حلة وكان يحفظها على ظهر قلبه. أبو الزرع يقول كان كتب أحمد بن حنبل 12 حلة لكتفا إمام أحمد بن حنبل وتكايا جون شابيوني وتلبتو جون شابيوني مراكمي إذن على كمي ذا قيرا سسي أن قيرا ولا كمي جون شابيو شيني أسكي كرا حلة شيني راوشي كرا لبتو وكان يحفظها كما شيء إمام أحمد يحدث يدى ملتفي باكوطا على ظهر قلبه يحدث يسبكا وما شيء يعمل دباه شيكي نفي إذن بالعربي يتي حفظه على ظهر قلبي فكون كبوسك فصر على هوسا أي ما حدث يدكا بحوش يتي ما حدث يدى دوران زيتي أتا بالعربي بحوش يتي ما حدث يدى أينهلكا إمام أحمد بن حنبل يحدث أينه ودنا حديثي da kan shi gaba daya. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Malam yake cewa wa kana yahfazu alfa alf hadith, Imam Ahmad ya haddace hadisai miliyan daya su ne dubu su dubu. Malamai suna faɗin wannan kalima ne suna nufin hadisai da asarai, wato maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama, ayyukan shi da kuma abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ana yi ya tsale. To adadin wannan a duniya bai kai miliyan ɗaya ba zama. To duk wani gaji malamai sun ce wanda ya haddace hadisi miliyan ɗaya ko kuma littafi kaza za a tara hadisi miliyan ɗaya. Abin da suke nufi za a tara hadisai marfu'ai da hadisai mauqufai. Don haka da na Annabi sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai fatuwoyinsu da ayyukansu da sauransu shi ne in aka tattara gaba ɗaya, to Imam Ahmad ya haddace su da isnadarsu har guda dubu su dubu, shi ne miliyan ɗaya. ولد في شهر ربيع الأول أن أيها الشيء إمام أحمد أتكلمة ربيع الأول سنة 64 شكر أيها تتقيد 60 بغلو وتوفي سنة 41 على الأصح. كما إمام أحمد يا رسول الشكر هجرتنا بقليد 40 بقى جمجنا متي إنجلتي. Abin da ake nufi a nan, malamai sun saɓani game da lokacin rasuwar Imam Ahmad, shi ya sa a nan sai malamai ce alal asahi, don muna ta ɗaukawa ne. wanda in kana son ganin irin wannan ina aka kwana ina aka tashi mai wane yake shi ne sai ka tafi ka karanta littafin al-Imam as-Safavi mai suna al-Waqi' bil Waqi'at wannan littafin majalladi 29 maqasidin rijin wannan littafin shi ne bayanin lokutan rayuwar malamai amma yana yana kawo wani ɗan kaɗan daga tarihin haihuwarsu malamansu da makamantansu amma ya fi ba da muhimmanci game da ƙididdigar lokacin mutuwar malamai almajirin Imam Az-Zahabi ne Al-Hafiz As-Safavi ya sa yana littafin Al-Wasi bil Wafayat sannan sai Ibn Khaldun a cikin littafin shi mai suna Wafayatul A'yan mutuwar manyan malamai sannan sai wani malami ya zo ya sake yin wafatul wafa mutuwar mutuwa ko mutuwar matattu abinda ya sa malaman hadisi suna ba da muhimmanci game da ƙididdige mutuwar malamai saboda tana da tasiri wajen gano yaushe wane ya rasu to walibi yake shi ɗalibin shi ne shi kuma yaushe aka haife shi suna ainihin amfani da wannan wajen gano ire-iren waɗannan abubuwa ɗin suna da kuma matuƙar muhimmanci a cikin ilimi Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace walahu karamatin jalila Imam Ahmad yana da karamomi waɗanda suke manya-manya kuma waɗanda wato sun tabbata ba karamomi na wasa ba daga cikin karamomin shi akwai karamar da ita ta fi shahara a cikin mu nan saboda lokacin da mas'alar ruqya ta taso an ta kawo ta ana ta ɗauki ana ta tattaunawa a kai kaza 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 ita ce Imam Ahmad yana yin ruqya har yana ainihin magana da aljanu har yana koran aljanu ya fita har in aljanu ya fita yana dukan shi to wata rana sai aka aiko Imam Ahmad cewa akwai wata barwa a gidan sarki aljanu ya buge ta an yi duniya ya ce ba zai fita ba sai Imam Ahmad ya aika da takalmi wanda yake irin mai dunduniya wanda za a ce wa high heel kenan kwama-kwama ya ce ku je ku zauna a daidai fuskar wannan yarinya ku yi magana da aljanu cewa inna ya fita cikin girma da arziki ya kyale yarinyar nan in kuma ba haka ba Imam Ahmad ya ce a kwakwaɗa mishi wannan ainihin takalmi sai aljani ya ce a'a ba abin da ya zafi zai fita cikin girma da arziki ba don komai ba domin Imam Ahmad ya yi wa Allah biyayya wanda ka biyo wa Allah biyayya dole halittu su yi mishi biyayya wannan kissa ta tabbata daga Imam Ahmad babu shakka a kai ke ai karama ce daga cikin karama da Imam Ahmad bin Hanbali bayan Imam Ahmad ya rasu da shekaru sai aljanna ya dawo wannan yarinya aka je duniya ya fita sai ji da zai fita ba sai shi wanda yake umarnin shi da ya fita din yace amma ya aka Imam Ahmad bai zo da kanshi ba ya aiko ka fita ni kuma gashi na zo da kaina sai ce ba za ka hada kanka da Imam Ahmad ba domin Imam Ahmad ya yi wa Allah da'a wanda kai ba ka da irin wannan da'ar ga Allah saboda haka dole mun kuma mu mishi da'a sai ke cewa domin ba wai daga jikin wannan yarinya ba ko da daga kasar Baghdad Imam Ahmad yake mu fita mu fita daga kasar ba wai jikin ta ba wannan karama ce daga cikin karamomin Imam Ahmad daga cikin karama Imam Ahmad shine abinda yanzu nan za mu ji wata fitina ta danno wa aqida wanda yake kowa ya tarwaɗe ya kasa tsayawa akan ya kare ta Imam Ahmad ya sumudi ya dage akan kare wannan ainihin aqida wannan ma karama ce domin sai in Allah ya so ka zaka iya riƙo da sunna a lokacin da riƙo da yake ke matsayin riƙo da garyashi wasu suna riƙo da sunna ne in sun ga ana yabanta in sun ga ana son ahlus sunna in sun ga ana diba kaza ne wa ahlus sunna amma san da zama za a ce duk inda ga ahlus sunna a kama a kashe duk inda ga ahlus sunna a yi mishi kaza wani lokacin zai ainihin sulluɓe a kasa gane ina yake ina fata an gane saboda haka na'am magana ce in dai har ya ce bai halatta ba cewa bai halatta ba wata magana ce daban da cewa annabi bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai buji aljani ba ba kuma ya nuna cewa ba za a buji aljani ba domin babu na ruqya babu ne na ibada ta bangaren aqida wanda yake cuɗanya da mu'amala duk abin da yake cuɗanya da ibada da mu'amala bangaren ibada shi babu ƙari babu rage bangaren mu'amala shi kuma ƙari zai iya shigowa ko rage kamar ne kamar cin tuwo babin da za a ce tuwo kada wanda ya wuce lema goma sha kaza ko kuma a ce kada wanda ya gaza kaza amma za a ce kowa zai ci tuwo sai ya ce bismillah in ya gama cin tuwo sai ya ce alhamdulillah wannan kowa ne ba ƙari ba rage a nan.
to a wajen babin da zaka ce bismillah, in ka ce bismillahir rahmanir rahim, a wajen cin abinci sai a ce ka wuce iyaka. In kuma ka ce bismin da sunan sai a ce nan ma ka gaba. Amma in ka zo cin tuwo, kowa na cin lema 15 sai kai ka ci lema 30, baka yi bid'a ba, kuma baka yi laifi ba. Kenan a shekun ga cin abinci ibada ce ta cuɗanyi da mu'amala, to ɓangaren ibada ba ƙari ba rabi, amma ɓangaren mu'amalar shi ba kofa a buɗe take. Haka mas'alar ruku'a, abinda mutane sai kasa ganewa kenan a mas'alar ruku'a. Idan ka gano cewa an ɗauki tsohuwar tabarma aka ainihin ƙona ta, aka ainihin sa a ruwa, aka karanta aya kaza, an gano yana maganin ciwo kaza, shi kenan ya halatta. A bisa babin la ba'sa bil ruku'a ma lam takun fihi shirkun, domin wannan ɓangaren ya shafi ɓangaren mu'amala ne. Amma abin da ya shafi ɓangaren ibada na ruku'a shi ne ba za ka ƙara ba, ba za ka rage ba. Don haka sai mu duba ƙoƙarin aljani ya fita, a ce za a haɗa mishi da tsawa ko kuma da duka, wannan abin ya shafi ɓangare ne na ainihin mu'amala. Don haka ka daka mishi tsawa bai ji ba, sai ka buge shi. Abinda ake so ka haƙƙaƙe shi ne, ba dukkan aljani ne yake talabbusi da jikin mara lafiya gaba ɗaya ba. Wani aljanin zai tsaya a ainihin iyakar bakin shi ne ko iyakar fuskar, wato yana daga waje zai ari bakin mara lafiya yana magana da shi kawai. Don haka in ka kai dukan shi mara lafiya ne zai rinka ji, shi aljanin ba zai ji ba. Dole kana buƙatar ƙwarewa a nan wadda za ta sa ka iya gano cewa ya tabbata aljanin ya yi talabbusi da jikin shi gaba ɗaya kafin ka kai ga irin wannan abu. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, in ya tabbata ya yi talabbusi da shi, to a nan kuma in ka zo dukan sai ka rinka yin dukan da taka tsantsan. Amma abin da yake faruwa ne a waɗannan kwanuka ko waɗannan lokuta na baya da ruku'a ta yaɗu a duniya, malamai suka dawo suna inkarin mas'alar duka ɗin. Ni abin da nake fahimta shi ne asali ba mas'alar duka suke inkari ba. In ba haka ba, tuntuni kowa ya karanta Imamu Ahmad yana dukan aljanu yana daka musu tsawa, Imamu Ibn Taymiyya yana dukan aljanu yana daka musu tsawa, babu wanda ya inkari. In a caɓanin suka shigo cikin ruku'a ɗin, wato waɗanda ba su ƙware ba, sai suka rinka yin abubuwan da ba su halatta ba da sunan duka ko da sunan fitar da aljani. Wannan ya sa malamai suka dawo suka rinka inkarin waɗannan abubuwan. Misali, Nasiruddin al-Albani ma yana inkarin haka, Ali Hassan yana inkarin haka, mabiyancin malamai suna inkarin haka. To shin suna inkarin jimillar dukan ne? A'a, ƙetare haddi a wajen dukan. Misali, ainihin na zo na rinka yin wasu maganganu daga baya waɗanda wasu ke fahimtar kamar ko ina inkarin irin waɗannan abubuwa ne. Ba inkari ba ne, mutane ne ba su je sun koyi ruku'a ba, sai suke ganin kawai ai sun iya ɓangaren ibada na ruku'a, shi ne ya iya karatun Alƙur'ani, ya iya addu'a Allahumma rabban nasi. Don haka wannan ya halatta mai ya zo ya ruku'a. To ana nan sai al'amura sai su zo su faru. Kuma waɗanda amma fa ba shi da dirasa game da ahwalul jinni, domin ba zai halatta kai ruku'a ba sai ka yi dirasa game da ahwalul jinni, sai ka san halin aljanu. Sanin halin aljanu kuwa yana dealin da psychology ne, wato psychology na aljanu. Ba abu ne da za ka je ka karanta shi a littafin Akamul Marjan fi Maqa'idi Ahkamul Jan, domin abin da ke cikin littafin akwai ƙarya da gaskiya. Kana buƙatar ka samu malami da za ka zauna ƙarƙashin shi, ka zauna ka ƙware game da sanin ɗabi'u da halayen aljanu. Me ya yanzu wannan magana da na gama faɗin ta ɗazu, ba kowa ne ya santa da cewa aljanu da ke talabbusi wani lokacin ba yana talabbusi ne da dukkan jiki ba, bakin kawai zai a raye ta surutu, duk sauran jikin na mara lafiyar faɗi inda aka taɓa mara lafiyar garaji. Wasu da yawa san haka ba, don haka sai a cikin ɗan aljani ana jin yana ihu, a ce ba aljanin ne ke ihu ba, yana ƙara jira ku ne don ku da kishi wannan ɗan uwan naku. Bayan kina sani ba, to irin waɗannan abubuwan da suka zo suka yi yawa shi yasa malamai sai suka tayar da inkari akan abubuwan. An zo min da wata mara lafiya a wata shekara da ainihin babban yatsanta an sa rura an tsaga rabin shi haka, an tsaga rabin shi tsagawa sosai, babban yatsanta na ƙafa tana ɗange shi. Ya aka aka ce malamin ruku'a ne ya yi dukan duniya aljanu, ce ba zai fita ba. Ƙarshe bayan an yi dukan an yi dukan an yi dukan sai ce to yanzu ya yadda zai fita. Amma ta ina zai fita? Sai ce sai an tsaga yatsanta. Saboda haka sai tsaga mata yatsan, aka yi aka yi kuma cewa aljanin ya fita, sai ce ba zai fita ba. To yanzu misali ka ɗauka babban yatsa ne aka zo da shi haka, an sa an tsaga shi, yanzu kaga wannan suna daga ai waɗanda suka suka dagaldala harkar ruku'ar masu sukar suka samu faje a kai duk da ina cewa masu sukar kuma ta wani bangaren su kuma Allah ya ƙara domin mun zo mu da muka karanci abin nan muka san shi mun zo muna bayani kawai saboda hasada mu da ƴan ƙungiyar su bane mu da ɗariƙar su muke ba mu da ƙabilar su bane mu da ƴan gare su bane sai suka tayar ma da rabbi akan abin hujumi gaba ɗaya kawai suka rubuta abin muka ce fine dama mu da ƴan ruƙuwa bane mu ƴan aƙida ne ko goma muka ci gaba da karantar da aƙidar da dama ita ce ba sa so sai kuma aka samu daga cikin ƙungiyoyin su da ɗariƙun su wasu sun yi cikin oba sun ɗauki wannan matsala ta ruƙuwa da fitina inda ta zo ita ce sun kuma da suka ɗauka ba su fanta ba da haka zan iya cewa duk waɗanda nake jin suke ruƙuwa yanzu kakkaf ina da inkari akan ruƙuwar su don ba wanda na san wanda yake ruƙuwa wanda ya iya in za ka tambaye shi zai ce ya karanta littafi kaza ya ji a kafin kaza ya yi ki ana abin nan kafin a yi wani littafi akan ruƙuwa ko kuma kafin a ce an yi wani kafin akan ruƙuwa muke ruƙuwa a garin nan to amma menene ya faru lokacin da al'amarin rukayyar bayyana abin da muka so sai a kira mu a gaban malamai malaman da ba su sani ba kawai iyakata kenan ba su sani ba ne da sai su ce to suna neman ƙarin bayani akan waɗannan abubuwan amma sai aka yi ta makirci makarin lailiyar nahar amma za a kira taron wasu ya je a kira taron a za a yi taron ne a ƙwarbai a zariyar suke in an je taron sun mu da muka san abin sai ba za a kira mu ba sai a kira waɗanda ake ganin suna zuwa wurin laccen mu a matsayin su na su malamai ne na waɗancan amma suna zuwa a munafunce ne sai a kira su wasu zai su ƙara bayani a kai me za ku ce su ma ba su san komai a kai sai mutum ya tafi da protestant na sarumin battar ya ce to ga dai littafin da aka dogara da shi me ya sa mu ba a kira mu ba a ji mene ne asalin abin yaya ake abin nan yaya karkasuwar abin nan take don haka sai karisa sai ta zo ta faru karisar ita ce yau ahalin sunna guda nawa ne suka zama bokaye saboda ruku'a suna da yawa ba don kai ba saboda sharrin da malaman su suka saka su a ciki shine daga baya dole abin ya zo ya bayyana ba yadda za ka yi inkari malaman ka kuma sun yi inkarin abin to kuma ana buƙatar abin buƙata ta dole kuma ba iya ba don haka ɗan jahilcin da ake da shi sai a shiga a yi ta yi daga haka sai aljanni ya talabbusi da mutum sai koma ya ce yana ba da magani ƙarshe sai ya zama boka sai mai sai ya zama dan duba wannan ranar fasiki ya koma yana keɓewa da matan mutane yana ba su magani yau ɗan ahalin sunna guda nawa ne ku tafi Abuja da sauransu ku gani sun je sun zama maƙaryata a wurin ɗan boko sai a zo ɗan gidan darakta kaza bai da lafiya sai ka gani shi gashi na ya ce shi malamin ahalin sunna ne sai ka je ka same shi yana ta ƙinga ƙarya ƙarya yake yi tsagoran ƙarya ni na kama waɗannan tab a hannu yau malaman ahalus sunna guda nawa ne daga nan zaria na kama su a abuja waɗanda a nan zaria sun ce ruku'a kafirci ce amma abuja na kama su ram a hannu kuma suna yin ruku'ar da a nan garin suka ce kafirci ce amma a can tun da gidan manya ne suna yi duk ne ya kawo haka shine a lokacin da abin ya zo musu ba su san shi ba ba bai kamata su musu ba da sai su ce yaya abin nan yake ba a lokacin sai mu ba su yaya al'amarin yake sannan sai mu nuna musu abin ba a lacca ake ba ita lacca ne ta ne don a wayar da kai a samu general awareness general overview yaya abin yake to sannan sai a ce to yanzu an waye an fahimci abin yana da muhimmanci misali mun tashi an haife mu misali a mutiya sabon garin Zaria a lokacin iyayenmu in aka kawo dawa me suke yi yini suke su surfata in suka surfata su gyara ta in suka gyara sannan su samu muka dutsen muka su tsuguna su ta gurgar ta hasko ta yi gari ta yi laushi da aka tashi kawo injin muka sai da aka je kofar gidan Alhaji Madugo aka kafa shi aka tara manyan mukiya da mai anguwan mukiya da limamai aka nuna musu cewa wannan abin ba mugun abu ba ne suka yarda tukuna suka gamsu sannan za ka ce to za a kafa aka je aka kafa shi a ina a bandalo can kwana ke kaji aka je to yanzu tun da ba mugun abu bane liman ya zo mai anguwa ya zo dattawan gari sun zo ba mugun abu bane to yanzu zan iya kawo dawa ta a niƙa in ci kenan ba haram da ci ba bayan da aka yi ne bayan da aka wayar da kai to haka ake in aka zo da abin da mutane ba su sani ba a addinance sai a ce a zo a kawo awareness ai har a gaba shi yasa nake addu'a da su malam Abdulkarim da mutanen Center for Islamic Legal Studies ana lokacin da madalar ta taso takarda suka rubuta min har yanzu na yi filing takarda a cikin documents ina suka ce da Allah kina roƙon tunda na san abin nan zai in lacca akai maza kuma labid da barin amsa an zo an fara wannan lacca waɗanda ba su sani ba da sai su lallaɓe su zo su samu ne ba wai su samu ilimi ba su gane meye ne abin tukuna yanzu abin da ake so a gane meye ne abin don haka gama ganewa da yadda muka shirya ku je ku tambayi Malam Abdulkarim ku je yadda muka gama shirya in aka gama gano abin meye shi an gamsu to sai kuma a tsuntsunto mutane waɗanda za a zo a yi musu dirasa ta abin ɗaya bayan ɗaya a karantar da su yaya abin yake yaya abin yake yaya abin yake sai ba a yi wannan ba sai kai shi kenan sai in ji haka ba ita ma sai ta ce to a zo za ta yi wa'azi game da ruqya duk abin da muka faɗa kai sai a ce ƙarya ne duk abin da muka faɗa kai sai a ce ƙarya ne da Allah ya tashi malaman da aka sa su wannan wa'azin don musu abin da muka faɗa din sai Allah ya rinka jarabtar matansu da ƴaƴansu da ƙannansu da waɗannan cututtukan na aljanu kuma wannan shi ne kawai halin gaskiyar labari amma cewar aljanu ana iya dukan shi ko za a iya dukan shi ana iya dukan shi matsar ya shiga jikin mutum an haƙaƙe ya shiga to amma ya za a iya haƙaƙewar haza mai kubara su waɗanda suka san kan abin mu ci gaba da karatun Lailatul Awtar ɗin mu Allah ya taimaka ina fata an gano to malam yake cewa Imam Ahmad yana da karamomi nan da nan yamtahimul ni'ma al-mashhura kuma an jarabci Imam Ahmad da wata ainihin jarabawa wadda yake shahararriya ita ce matsala dangane da khalqul Qur'an ita ce shi القرآن من ذلك كرتارا مجنى الله تي قوك وما عمر مجنى الله تي بريد منك بيان ومن ذلك أن أبو بان سنة دك أبو بان دا ياك ما تأثر من شيسو كما ودى أن أبو بان سنة دك سنة أبو بان دا أما جلس إلي وأن جامع رأيك تشل سنة بيان بعد أن خونا إذا فبدا ينزو تنسي سنة في تزوية سمعي شين باك دا رجاء باك دا رسطة جمد حلقة إلي مثل كي يجي جي في لتاتي أما صلى الله littafin yana ɗauke da wata matsala yadda shi ta dusan daga ina aka faro ta ba ya tsince ta ne a littafin kawai sai ka ji shi yana wa'azi yana faɗinta sai zo ya rikice al'umma ya rikice daga ƙarshe ya rasa yaya ma za a yi abu don ba haka ba ne kuma a tsarin ilimi wato matsala dangane da khalqul Qur'an wani shaitani ne aka samu bamajibi ne sai ya musulunta don musulunta sai ya tafi ya daɗe ya yi zurfi a cikin karatu na falsafa wato he was a philosopher yana magudancin shi falsafi ne yana da tunani irin na falsafa na Girkawa da sauransu da ya shigo musulunci sai fara zuwa da wannan yace yanzu kun yadda a ce alhamdulillah haka Allah ya faɗa yanzu kenan Allah yana magana magana irin ta mutane to na kafirci ne to a lokacin sai sarki Harun al-Rashid ya bibbiga bakin shi saboda malami ne shi ya san sunna ba a bar shi ya bullo da wannan aqida ba to da tafiya ta tafiya lokacin Ma'mun shi kenan Ma'mun kuma akwai gargajiya gargajiya a jikin shi wannan kuma sai ta zo sai abin ya karbi don karbi shi kenan sai aka maida shi wannan shaitani sai ya zama shi ne malamin gwamnati ya haka sai abin da ya ce to sarki kuma ya gamsu aka fara ƴaƴan sarakuna da manyan ƴaƴan ministoci da manyan fadawa aka karantar da su wannan aqida suka shata aka ɗibo malaman duk da suka amince da gwamnati aka karantar da su sai aka ci gaba da baba cewa alqur'ani ba maganar Allah ba ne amma alqur'ani ma'anar magana Allah ne me ma'anar wannan magana shi ne Allah ya yi magana da qur'ani da wasu kalmomi ne da wasu harufa waɗanda ɗan adam bai san su ba baya iya fahimtar su shi mala'ika Jibril shi ne ya fassara waɗannan kalmomi da waɗannan harufa da Allah ya amfani da su zuwa ga harufan da ɗan adam yake iya fahimta don haka asalin Qur'ani ba wai alhamdulillahi rabbil alamin wani karatu ne wani yare ne wanda ba wata halitta da za ta iya fahimta cikin mutane amma shi Jibril Allah ya ba shi ƙarfin ya iya fahimtar wannan yaren sai ya zama shi yana tsakanin Allah da ya faɗi yaren da Qur'ani da wannan yaren da kuma mu bayi don haka yanzu wannan Qur'anin da muke karantawa ba wai haka Allah ya faɗi shi ba da Jibril ya faɗa mai wani karatu ne daban fassarar Jibril ya ba Annabi Muhammad Annabi kuma ya ba mu yadda aka ba shi sai suka ce duk wanda ya ce Allah ne ya furta alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi suka ce ya kafirta, domin ya nuna kenan Allah ya yi magana da harafi irin harafin mutane da ya siffanta Allah da na ƙasa. Kun ji asalin yadda fitina take, wannan fitina ta yi girma girman da yake sai mun zo cikin karatun Sahihul Bukhari, wata ran zan zo zan wariware mana irin fitintunin da suka biyo baya wanda an kashe bayan Allah masu ɗimbin yawa a kai. To Imamu Ahmad a lokacin da wannan fitina ta kamari, za ka kamo su daga garin su da su da wani malami matashi wanda ya goyi bayan Imamu Ahmad, za ka fara sai ka ɗaure su a kan raƙumi, ba wai an zaunar da su ba, a ɗora wannan a nan jefa raƙumi sai a sa igi a ɗaure, ba mangala, ba wai a ɗora wannan sai aka ɗaure raƙumi ɗaya ne aka ɗaure su sai biyu, haka aka ɗaure su aka fito da su. Duk wulaƙanci da kake gani ake malaman sunna, har yanzu baka taɓa ganin wulaƙanci ɗaya bisa ɗari wanda aka yi malaman sunna su Imamu Ahmad ibn Hanbal ba. Aka fito da su kafin a isa Baghdad, capital city kenan na Iraq, shi wancan ne ya rasu. Ya kwanta shi zuwa kai aka jefar da su a Kalu a rami irin da rami majalali na bayan gari kai, ba yi miki jana'iza ba, don ya faɗa wa gwamnati ya ce Qur'ani magana Allah. Ana sauke Imamu Ahmad ai tafiyar da aka yi ta kai daga Maiduguri zuwa ina zuwa Kano, kuma a raƙumi aka ɗaure mutum kwana da kwanaki, ana tafiya kai ana yayyafa mai ruwa ne a baki haka don kai ya mutu kafin ya iso da shi. Imamu Ahmad ibn Hanbali a wannan lokacin da ake mai wulaƙanci ya haddasa waɗannan tafan da ake cewa wa kana yahfazuha ala dhahri qalbi, kar ka ɗauka malamin islamiyya ne ya baruji da ya haddasa kai, babban malami ne wanda duniya ana buƙatar shi, amma aka yi haka ana isowa da shi ya kamata a kwanto shi ya huta ya ci abinci a ce miki to ga sarki ga kaza kaza kaza, ana sauke shi kai sai aka yi mishi duka sai da aka buge shi kuma a gaban sarki, za ka buge shi sannan sai aka ce to ana tuhuma shi ne akan ya ce Alƙur'ani magana Allah ne, amma ba a sani ba daga tafiyar da aka yi daga gida zuwa nan daga da kowa ban da ra'ayin shi yake a yana nan yadda yake ba abin da ya san ba. Hukumin aka kulle Imamu Ahmad tsawon shekara hudu zuwa biyar, ya azabtu duk mako za a fito da su gaban sarki a tara jahilai da malaman gwamnati a ce yaya Ahmad ɗan Hanbali kana nan a kan aƙidar ka sai ce ina nan a kan Ƙur'ani maganar Allah ne, ba canza wani dalila a sake komawa da shi ko kaɗan bai sassauta ba. Mu biyo baya ana nan zuwa mai sarki ya mutu, sai aka naɗa ɗan shi, da aka naɗa ɗan shi a shekan yana da aƙida aka sunta uban, shi ne ya taso sa aka fito da Imamu Ahmad, aka zo aka nemi Ja'faru Imamu Ahmad aka sake shi ya tafi gidansu, ya tafi gidansu sai da Imamu Shafi'i. Imamu Shafi'i shi ma ya sa duka a kan wannan matsala, amma da ya baku sai ya tayi ne sai aka sake shi ya ɗan wayayi aka sake shi, yana zaune sai aka ce ai Muhammad ibn Idris Shafi'i ina sallama da kai, yake ku zo ku ce miki ba zan fito ba kuma ku zai shigo gidana, shi ne sai ya tafi sai Imamu Shafi'i sai ya yi irin ai ma'ita wato irin ni ma wani ne a wurin, sai ya shiga gidan yana shiga sai ya sami Imamu Ahmad, sai Imamu Ahmad ya ce ai ka ba mu kunya duka ya sa ka ka iya ka kafa tsayawa ka kare aqidar musulmi, yace a'a Ahmad ka dubi jikin ka sai kana da lafiya, duka da zai tasiri akan ka ba, amma ni ka ga lagolago ne zan abin nan sai sa na ga ubiri ne na dan ruwa a haka, to yace kai dai ka ba mu kunya. Imamu Shafi'i ke bayan kwanaki kaɗan sai kuma ga wannan sabon sarki ya aiko da maƙudan kuɗi cewa da Allah Imamu Ahmad ana roƙon shi wannan ya ɗan yake kamar ya ɗan jajije kwana biyu, yake waɗannan kuɗin aka ce sai ce hajiji a sabbi min tilka, yake ce wannan bala'in kuma ya fi wanda muka fito, kamar yaya yake a gwamnati kuma ta kawo kuɗi ta baka kasu kuma yake ce gwamnati kuma kurkuku, sai ta ce tsallaka kuɗin sai shiga cikin gida wannan su zafi mata ce fata da bala'i, yaya ka bar mu cikin talauci shekara biyar muna son wahala, sauki ya zo kuma yanzu ka ce gaba a kwaci ganima a ɗage 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 ɗurikin mata mala ya ce ta mara ki ba mu guri ba ma wasa game da mutuncin mu ko aƙidar mu, waɗannan kalmomin guda biyu sai da yake mutunci shi ne kuɗi za su zubar da mutunci, aƙida wata mugayen aƙidar ba za a yi wasa ba, yake duka ba a wasa da su. Haka Imamu Ahmad ya zauna a cikin jikin talauci mugun talauci har sai da ya kai masu tarihin su
in suka zo sai Imamu Ahmad limami ne a bangarori da dama sai su ce wa huwa Imamu al-Faqr a talauci ma shi limami ne kuma zai daga fata da limami talauci limami ya ba su fi sami ne kan waɗannan da suke cewa su ke gabanin talakawa ne shi limami talauci ne Imamu Ahmad ke to waɗannan na da gaskiya musulmi da Imamu Ahmad ya shiga ciki amma wallahi za ka yi mamaki yadda kullum yake zuwa matasa za ka ga rubuce-rubucen Imamu Ahmad waɗannan fitintunin ba su tasiri a ciki ba ba zai zama ya duba karantar da sunna kuma ya koma ya biyo waɗannan ɗan iska har da gabaya wannan aikin da yau shi ya haifar da jiyin biyu halin da aka dawo aka tabbatar da musulmi a kan aƙida ingantacciya ya sa za ka ba ana kiran su Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a shugaban Ahlus Sunna wal Jama'a bayan Imamu Ahmad ya rasu da kamar shekara 200 wannan fitina ce ta sake kunne ta a yammacin duniya kuma a magharibi haka fitina take kuna kuce ta a nan garin sai wani ya ɗauke ta sai sunna ta fatasko sai ta je can fatasko kuma to ce irin wannan matsalar da aka fama da ita a garin nan ga ta sun ta bayyana a can wani ya je sai wannan fitina aka je aka yi bala'i a can a lokacin kuma matasa ne ɗan shekara 17 suka tsaya sai suka fitina su ne kuma risala mai risala yana shekara 17 wadda wannan fitina ta fato sai suke ta karantarwa a nan ne har ya zauna ya rubuta wannan risala ta ce shahararriya yana ɗan shekara 17 sai ta gona cewa wa annal qur'ana kalamullahi lamma alqur'ani maganar Allah ne laita bi khalqin tawhid ma halitta da mutum alqur'ani balle ya watsa a rasa shi ya lalace duk wannan imamu mai risala yana menene rabbi ne da masu wannan aqida wanda a lokacin wannan aqida ta kunne ta a nan magharib al arab haka al'amarin yake jama'a cikin malaikun cewa wani fitina an zarabci Imamu Ahmad al muhnat al mashhura wannan tahrar ya fitina wa qad tawala al mu'arrikhun tarjamata fi yati ma fi tarihi tun awal ta game da tarihin Imamu Ahmad ya zakaru fiha azaib sun ambata abubuwa na ban mamaki a cikin tarihin Imamu Ahmad ya gara'ib da abubuwa baki waɗanda ba a taɓa ganin su game da wasu malamai na sunna ba ya tarjama az-zahabi har imamu az-zahabi ma ya yi tarihin al-imamu ahmad cikin nubala'i a cikin siyaru alamin nubala shi ne kudare 50 waraka wajen taɓa dan 50 ya ce wajen tarihin imamu ahmad ina fata an gane in ka ɗauki siyaru alamin nubala a mujallabi na 11 za ka sami tarihin Imamu Ahmad tun daga safi 177 har zuwa 358 abin injiki nan don shi shekaru yana maganar rubutun hannu ne don haka yake waraka to abin inji da aka yi mata yanzu na martabar risala tun daga safi na 177 har 358 duk tarihin Imamu Ahmad ibn Hanbali ne a ciki ko da safi 100 ke ne 174 ina fata an gano lambar tarjama ta 78 a mujallabi na 11 tarihin Imamu Ahmad yana ne to kun ga waɗannan na daga cikin ayyuka waɗanda a matsayin irin wannan karatun to ba sai a ce in aka tafi ne sai kowa ya tallafa wa kansa kowa zai karanta tarihin Imamu Ahmad haka ake yi domin shi karatun da muke yi da yadda muke son ya kasance sai muke ya kasance ba irin karatun ɗaliban jami'a na yanzu ba malamin jami'a wannan malami ya zo ya musu lakta sai zai da ajiye wannan zai musu lakta sai zai ajiye wannan zai musu lakta sai ajiye sai lokacin jarabawa ta zo sai kaga jami'a duk an rikice yau ne sai ya akwai jarabawa lokacin jarabawa ai shi ne lokacin kwanciyar hankali shi ne lokacin barci shi ne lokacin hutawa shi ne lokacin hira shi ne lokacin da za a je kofi kana a zauna a tsaya ya yi hira a yi sati saboda ne ran da aka yi maka karatu ran nan ne ba abinci ba za ka kwanta ba sai ka fahimce don ka fahimce ka ci kenan ya mu jaraba ya kai sai dai kaɗan yi burat kai kaɗan yi burr sama ka je ka rubu ka jaraba ya yanzu misali kamata ya ake wannan tarihi sai ka je ka ɗauki littattafan da suke tarihin Imamu Ahmad suna nan burjit muna da kuke da guda a cire ku zo ku karanta wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza wannan sai ga nan da wata biyu duk wanda ke majalisar nan ya karanta tarihin Imamu Ahmad din amma in ka ce ke nan gaba za ka karanta ana ƙara gaba din da wata irin hakan Maulidiya ta tafiyar ci gaban Maulidiya ana ƙara gaba ne mai yi na ƙariya kafin a gama muqaddimar nan yanzu za a yi maka reference da wajen lissafi guda 60 to yanzu za ka karanta sai kaga kuma sun yi yawa amma kamata ya kullum in aka faɗa maka lissafi kar ka kwanta sai ka karanta kullum zai zama kenan kullum kana cikin aikin karatu to wanda za a yaye ka cikin kenan ka gama karatu ka kuma san da kai ba ka da matsala duk abin da ya tafi sai ka ce a je a duba littafi gaba sai da ka karanta amma dole ne daliban yanzu kuma ni tsoro ne ka duba littafi gaba cikin wanda yake kokari ne zai rubuta cikin littafi wanda kuma sai ya dai kabara ta ayi da ana mun sai abubuwa sai su tarin maka sai zama da karanta ko daya ba sai a gaisu an haifi wani yaro wanda ɗan mutsuli da ya tafi cikin ta sai zai yana karatu in ya faɗi abin da kun san ki fa amma ba ku nazarin ki san da ya karanta ba sai ku zo ku tiya kan ku rikici kuma ka ta an gane Allah ne da ku kun san ki kiyaye yake cewa ku wa ukri da tarjuma ku bi musannafati mustaqilla an kuma wari tarihi imamu ahmad littafai na musamman aka ware aka rubuta tarihin imamu ahmad ibn hanbal misali al-imamu ibn jawzi ya yi littafi ya sa musu manaqib al-imamu ahmad haka nan kuma al-sheikh muhammad abu zahra shi ma ya yi littafi ya sa musu ibn ahmad ibn hanbal ibn hanbal malam yake wala dora abdullah al-musnad al-kabir Allah ya zikanta imamu ahmad yana da babban littafin musnad to ma yake nufi da musnad abin da ake nufi da musnad jama'a shine malami ya tara hadisan wani sahabi a cikin littafi daya mai zaman kansa sai a ce musnad na Abu Bakar as-Siddiq sai zama duk hadisan da ke cikin littafin ne gaba daya hadisan wa hadisan Abu Bakar as-Siddiq ne wani malami ya rawaito ya kawo shi da isnadi sai a kira wannan littafin al-musnad ku kiyaye ko kuma a tattara hadisai na mabambantan sahabbai misali musnad na Abu Bakar musnad na Abu Ubaida musnad na Abu Hurairah musnad Aisha sai ko ina irin yadda mun tafi ba a cewa babin zakka babin aure babin ciniki a sai da ce babu ahadisi Abu Bakar hadisan Abu Bakar dan haka hadisan Abu Bakar akan sallah da azumi da zakka duk abin da aka fara shi ko kuma ce babin hadisan Fatima hadisan Fatima akan ciniki akan kasuwanci akan menene duk abin da aka fara shi sai su kira littafin al-musnad ina fata an gane sannan kuma musnad har yau yana zama hadisi mai isnadi kuka ce hadha hadithun musnad wannan hadisi ne mai cikakken isnadi wannan isnadi haka sunki idan hadisi al-mu'allaq hadisi al-munqati hadisi al-mu'dal da makarantar su sannan in kai wannan gudabin kasira kuma ta zama malamin da yake kawo hadisi da isnadi sai a ce hadha musnad ahli sunnah wannan malamin shine malamin mutanen sam da yake kawo hadisai da isnadi musnad musnad ne kawo hadisi da isnadi musnad kuma sai dauki ma'anar wancan littafi ko kuma ma'anar hadisi mai isnadi to imamu ahmad shine ya rubuta littafi na musnad wanda yake kowanne littafi na musulunci gaba daya na hadisi a duniya girma ba wai mutakatan musnad ba kai a'a duk littafin hadisi a duniya duk girman shi ke musnad ya fi girma ina fata an gane in ka tahu min akthar min 700,000 hadisin wa 50,000 hadisin ya kamo wannan musnad daga tsakakkun hadisi waɗanda suke guda 750,000 a tsakankanin waɗannan yadda ya tsatsamo ya fara a cikin wannan littafi a lokacin da ba kwamfuta kanka ce a aikin da hafizi ne yana zama ne gaban cibiyar kawai yana rubutawa babu biro irin wannan ma mai kwaya alƙalami ne wanda za a dangwale na kaba ko kuma na kullan menene gamba a dangwalo a kaɗe sannan a zo a rubuta babu iya kwamfutan babu fitila da haske irin wannan fitilar aiki ko a cibar balbe ita suka zauna suka yi wannan aikin don ka gane in kana cewa ai yanzu fitilarki na kawai aika ba ba ka da wani izini za ka fasa kai abin da ya kamata kawai ka fasa kai abin da ya kamata lefa ta ɗau ta yi ta ai sai ka kuma kumbar zai karatu ana zafi ɗin zafi ƙarya da in yake bai sai tsale ta amma sai an kawo ta sai ta kuma aiki sai ta fesa turare sai an sa turaren bari don a yi ba karatu za ka yi ba ko sai dai na da ji ka zauna daga kai ka jira wanda kai ka buɗe windo za ki sauro duk in kika awa ɗaya za ki haƙura da zafin da sauro duk kowa zai haƙura ba ka yi kin ta kai ka amma sai ka tuwo zafi da sauro ai kaza kaza ba abinci ba abinci yunwa na ƙarya ce abu hurara yana iya ce wani lokacin da yake yake samu ɗaura a ciki sai ɗaura zani ma'anan ba a samu ya ta yi ta ciki da sai a sa external force zuke sai ɗaure shi a cikin sai sai dai ya koyi karatu in zuka bai samu sai fara shi sai rubuta ciki a kai shi ne shi ya sa in Allah ya ka ɗan talaka mai basira za ka ci moriyar duniya amma in Allah ya ka ɗan talaka talaka sannan kuma mai karaya to za ka mutu da wuri in shi ne ma'ana za ka mutu da wuri shi ne za ka ka lalace ko za ka da wani amfani saboda mu kana jiran komai sai ya yi daidai ita ka ba za ta yi daidai ɗin ba ma'ana duk halin da ta samu kanka sai ka haƙuri da shi ka yi abin da ya sauƙaƙa ina fata an gane in da haka baya za a Ibn Taymiyya yana rubutar da aka kama shi aka kulle yake ba a gama ba sai ya yi ya haddace Qur'ani da duk abin da zai rubuta yana kai sai ya sai sai ya ko ko sai ya rubuta a cikin littafi a cikin bango gawayin da aka samu bakin gawayya ita a bangon ko ko sai ya rubuta a cikin haddace littafin da yake cewa rubuta in kika haddace to kai bayan wata uku an sace ka in ka je kika kwafe ka kawai musulmi duniya ne kuma muna nan خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء فكنا إذا جاء من تجان يوما لحاجة
قلنا جاء هذا من الدنيا وبن كنت تنويت من تسد الدنيا ما تحيى أن تكون منها في الدنيا في بل جنبنا بيجي جيبا مثل سيوم من الدنيا يجينا إذن فيني إن جاء سكوت سكوت ومن لتاس من مرمي تانك أبن جيتك حدثي فجيبا سامتا خباك رجي باشي فجيبا كوي مسلمين كيفا جيني بدا أحمد بن عبد الحليم shi ne halin da aka samu kai a ciki sai a abin da ya sauƙaƙa ka a ce sai kwamfuta ta samu sai an samu fahimta sai an duniyar nan ko in ya samu zai samu da manta da shi a yi abin da ba a iya ba abin da ba a iya ba na fata an gano Allah mu daga kun san ce ke na ce ne kun ji abin da wannan babban malami yake faɗi yake wa lam yudkhil fihi illa ma yutajjidu bi bai shigar da hadisi a cikin wannan littafi da sai hadisin da ake kafa hujja da shi mana biyan hadisi da malamai suka haɗu a kan cewa wannan hadisin ya tabbata mansuhi ne ba za a yi hujja da shi ba to ba za ka ganin shi a matsalar ba biyan hadisi wanda ya tabbata da ijma'in malamai wannan hadisin da isi ne to ba za ka ganin shi a matsalar ba amma idan wannan hadisin wasu malamai suna ganin hadisi ne na rukani wasu suna ganin mansuhi da to Imam Ahmad zai iya faka shi don wata hujjar da suna hujja da shi ke idan wasu na ganin wannan hadisin da isi ne wasu na ganin wannan hadisin hasan ne Imam Ahmad zai faka shi ba wani hadisi wanda ya zama gaba ko an yi ijma'i akan abashi ko saboda bai inganta da ko kuma saboda mansuhi ne wanda Imam Ahmad ya shigar da shi shi ne yake walam yudkhil fihi illa ma yahtaji bihi bai shigar da wani hadisi cikin wannan littafin da sai hadisin da kada ainihin ake hujja da shi ya balaga ba'dhum kai wasu malamai ma sun kai mafuka فأطلق على جميع ما فيه أن ذو فضيل ومن هذا من سواء جأب التي تكون من ذات الإمام أحمد كفا ذو فضيل أما أنه بغير بعد ذو رسل نعم في أن ذو فضيل من حديث يوزن بعد ذو رسل فمن قم أبو ذو أنه يوزن وصف من كأن يزعك اللسات وصف بطن ولا بحثة دون إمام أحمد بيشفر أن تاوى كنت سواء جأب التي تكون لسات الفضيل كمر يبدأ بخاري ده مثل الكتابة ya ce zai tattara hadisai ne na sahabbai amma zai tattara su a bisa tsari na musnad kowane sahabi da kudi a gargashin wannan hadisi kaza zai iya zuwa Imam Ahmad da kansa ya san wannan hadisin da yake ne amma kuma wani cikin fuqaha ya yi hujja da wannan hadisin to Imam Ahmad zai iya kawo shi to ta yi ya kace to ai kuma me ne tun da ya san da yake ne ba bale shi bane saboda dalili daya dama inda laifin yake shi ne ka kawo da ka ambaci isnadi ba ko kuma inda ka ambaci isnadi ba ka zanda ka yi takhrijin shi ka bayyana matsayin shi ba to duk wanda ya kawo isnadi na hadisi ko da isnadi mai rauni ne to ai shi ke nan domin duk wanda ya karanta zai iya cewa ya gane wannan hadisin bai tabbata ba lokacin da himma da ilimin hadisi suka yi rauni tattare da mutane ne malamai suka ce ko ka kawo isnadin ba ka ganewa domin sai ka tafi taron malamai sai ka ji mutum ya ce maka na ji ka a kasuwar kaza kana cewa kaza bayan ga Abu Dauda na sai da shi ga wannan hadisi sai ka ji ga wannan hadisin da izi ne bai gina na bai gina a jiki sai ce ina sai ka ce ga wannan da izi ne bai gani ba
tun da kuna da ilimi ya yi rauni yanzu ko ka kawo izina da ko ka bayyana bi inganta da ko kuma makamancin haka ko kun tunta da ma misali 1+1 ko kace 5 ko ne zai ce maka na ji kana cewa 1+1 ba 5 bane ga shi ba littafin nan rauni ba haka sai ka ce to ai ba ka ganin cewa da ya kawo 5 din ya yi maka alamar tanda ko kuma ya sa maka x a gaba yana nufin cewa akwai matsala game da amsa cikin ba bai san ma'anar alamar ba ce to ana fama da irin wannan jama'a sai da ka Imam Ahmad akwai hadisan da ya san da isai da ya kawo ka a cikin musulun amma me ya fidda shi tun da bai ya ga cewa ya kawo isnadi an gane me ake ciki na fata an gane wa amma ibnul jawzi to amma shi ibnul jawzi fa malam Abdurrahman kenan fa adkhala kaseeran min mawdu'atihi sai ya shiga da yawa daga cikin hadisai hadisai masu yawa ya shiga da su a cikin littafin shi al-mawdu'at al-kubra shi ibn jawzi ne malamin da wanda Allah ya mai bayyana ilimi ta ilimi da ya tashi sai ya rubuta littafi ya sa mishi al-mawdu'at al-kubra wannan al-mawdu'at al-kubra yana nufin hadisai wanda sun tabbata a wurin shi hadisan ƙarya ne sai ya tara su mujalladi hudu ne ana nan sai ya zo sai al-ulama al-mutanabiya hadisai waɗanda sun shafi fiqh waɗanda ba su inganta ba mujalladi biyu to a cikin yankin littafin nashi na farko al-mawdu'at ya ɗibo hadisai da yawa ya buga su a cikin ainihin wannan littafin cewa waɗannan hadisai duk hadisan ƙarya ne Imam Ahmad kuma ya kawo su ne ya zo shi wannan magana wata ran ne an yi sallah asuba sai ni ke a masallacin su sai wa'azi da wa'azi a cikin wa'azin nashi sai kwararo wani hadisi sai ce ko da yake hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi amma bai inganta ba sai malamai suka tashi aka yi ta kayaniya aka yi ta faɗa gari ya yi don dama gaban su ana bin mazhabin Imam Ahmad ne sai ka ce yanzu Abdurrahman har ya yi karatun da zai gano cewa Imam Ahmad ya kawo hadisi mai rauni shi ne ibn al-Jawzi ce subhanallah shi ya bada labarin magana don mutum mai haziƙi wajen zai bada labari yace da miji sai nace subhanallah yace malamai kuma sun zama kamar jahilai yace da jahilai ne suka yi wannan inkarin sai yace babu laifi yace amma tun da muke hadisin bai inganta ba malamai ne sai su je su duba mana su ga magana ta gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce da annan ne yake cewa faqad kana idza uddu qalila wa saru al-yawma a'azza min al-qalil yace to dama malaman hadisi a da da kan ma kadan ne malaman hadisi a yau kuma sun fi kaɗan ɗin kaɗan fitina ke shi ne ɗan sojo ya faɗa a cikin ɗaya daga cikin jaman shi ba na iya tunawa ko nuru zaman ko majalisar ikhwan ya ce a ƙasar hausa allah ya yi wa ƙasar hausa bayar kowane ilimi ya ce sai dai ilimin sunna ya ce ba mu san shi ba ya ce don haka in allah ya taimake ka ka samu mutum guda da ya iya ka tsale mishi sai ya koya maka in ba haka da ya fi ce maka ya ce ba za ka sake samun shi ba ko shekara 200 wannan magana a cikin majmu'ul ikhwan ko kuma wannan ainihin littafin ko sirajul ikhwan ko majmu'ul ikhwan wato dai mu tafasalle ya faɗi wannan magana yana wannan magana ne akan malamin su wani dubin malami da ya karanta da su mutumin Ijar mai suna malam Jibril ibn Umar malamin hadisi ne da ya karanta da su ya zo nan kasar ne bai ta shi komawa gida mutumin Azabar ne bai ta shi komawa gida sai Abdullahi ya ce a'a shi kan da shi za ka tafi sai Abdullahi ya makale mishi sai shi ya ce to in na biye maka na yi daidai mu tafi mu je can mu fara mu nemi ilimi amma kuma gida zai ratsu don haka bari ka zauna kai je ka to shi ne sai ka gana zargin shehu me yasa ka bar shi ga shi ne ya barka da wahala gida da wahala kaza da wahala kaza ya ce a malamin hadisi ne ya zo ya karantar da mu ya dan banana mun yi mun ya zauna yake zai tafi shi ne ya sa muka ce to za mu bi shi amma sai ne gana in muka bi shi gaba ɗaya barna za ta faru shiga tun da ya bishi to ya yi daidai to garin kare Abdullahi akan ya yi daidai ne shi da ya wata nasiha yake malaman hadisi ba su a ƙasar Hausa to wannan maganar shi yana faɗin ta shekara 200 har yanzu wannan matsala ba ta canza gani ba aka tara malaman komi ga tunan tun daga na gaskiya har na ƙarya tun daga na kacau-kacau har na komi a gaskiya amma waye zai karantar da kai ilimin sunna hakikanin ilimin sunna wannan kuma shi ne ibnu jawzi ke cewa fasarul yawma a'azza min al-qalil ya wannan magana shekara 1860 yake yin ta to yanzu kuma fa Allah ya kyauta to ibnu jawzi ya yi wasu hadisi da yawa ya yi wasu a cikin mawdu'at al-kubra
وتعقبه بعضهم amma dai wata suka ci jarar su sai ba da haga mada wata hadisan da yaji da ya kada haqqaqa al-hisab nafi al-wad'i an jami'i ahadithihi manyan malamai sun kora cewa babu hadisin ƙarya ko kwaya dai a cikin ainihin littafin wato a cikin hadisan da ya kawo wannan magana shaytani yana faɗin ta amma kuma ba daidai ba ce abinda ibnu jawziyya ya yi gobe ya yi ifrasi ya yi barna da yawa da ya tsoba hadisai da yawa a cikin musnad ya zuba na ɗaya ke nan amma kuma cewa babu hadisi mai bugu gaba ɗaya a cikin musnad wannan magana kuma ma ba daidai ba ce akwai hadisan da suke maudu'ai tsalli-tsalli ba su tabbata ba bayan ba su tabbata ba ya tabbata hadisai ne munkarai ko maudu'ai ne ƙarara kuma shi imamu ahmad ya san haka ya kawo su don maudu'ai ya ambaci isnadin da maƙaryaci ne ƙungu ana ganin shi a cikin isnadin na fata an gane Allah ya taimaka wa annahu ahsanu ko intiqa'an kuma shi littafin musnad na imamu ahmad ya fi kyau wajen tacewa ya fi harira da kuma tsabtacewa min al-kutubin da fi lam yantazi musannifu as-sihha fiye da sauran littattafai waɗanda masu su da filasifa wa kansu cewa za su tara hadisai ingantattu ba fi jami'iha a cikin dukkansu gaba ɗaya kalmuwatta kamar muwatta musnad na imamu ahmad ya fi tsabta da inganci da nagarta fiye da muwatta wa sunan al-arba'a da sunan abi dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah duk musnad da imamu ahmad ya fi tsabta an gane wa laysat al-ahadith az-za'idah fihi hadisan da imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad wadanda suka zama qari ne ala sahihain game da hadisan da cikin bukhari da muslim bi aksara da'afan ba su fi yawa rauni ba min al-ahadith az-za'idah fi sunan abi dawud wa tirmidhi wa misali akwai wata hadisi in ka duba su a bukhari ba za ka same su ba in ka duba su a abu dawud sai ka samu sai kuma ka samu da ifai ne to za ka iya samun guda biyar guda goma misali ne kenan to in har ka samu guda biyar a cikin musnad a cikin sunan abu dawud waɗanda ƙari ne bukhari bai rawaito su ba amma abu dawud ya rawaito su suna da rauni ko to in ka je musnad za ka samu ƙasa da hakan sai dai ka samu ƙwaya biyu ne waɗanda ƙari ne a kan na bukhari wanda ba su inganta ba abinda ake so a ce maka in comparison in ka haɗa abu dawud da musnadin imam ahmad wanne ne wasu hadisan ƙarya ko hadisai masu rauni da gargadan yawan hadisan da ke cikin shi sai ka ce abu dawud ya fi nasa'i ya fi ibnu majah ya fi tirmidhi ya fi duk da cewa za mu zo mu tattauna magana a kan nasa'i kuma ne muke nufi insha Allah ko kun fahimci maganar ba su ina son ku gane magana da shaytani yake yi akwai hadisan da imam ahmad ya rawaito shi wanda ba su a bukhari da muslim kuma za a samu daga ciki a kowane da su inganta ba to adadin hadisan da suka kai ne akan na bukhari wanda ke cikin musnad da ba su inganta ba bai kai adadin hadisan da suka kai ne akan na bukhari wanda abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah suka rawaito ba masu littattafan sun fi yawan hadisai masu rauni waɗanda suka ƙaru a kan hadisan bukhari da muslim a bisa waɗanda suke masu rauni a cikin musnad ina fata an gane Allah ya taimaka to shi ne sai malam yake cewa az-za'ida fi sunan abi dawud wa tirmidhi hadisan da suka ƙaru a kan sunan abi dawud da na tirmidhi masu rauni su sun fi yawa fiye da masu rauni da ke cikin musnad da imam ahmad wa qad dhakara al-iraqi babban malami abdurrahim al-iraqi ya ambaci anna fihi tis'ata ahadith mawdu'a yace akwai hadisi guda tara wadanda suke da hadisan ƙarya ne ina fata an gane wadannan hadisan za mu zo mu magana akan littafin da zaka samu duk bayani akan tafsirin su da makarantar su insha Allah wa adafa ilaiha 15 hadisan sai kuma ya hada da hadisi guda 15 auradaha ibnu jawzi wadanda ibnu jawzi ya kararo su fil mawdu'at a cikin mawdu'at din shi yace duk daga littafin imamu ahmad suka da inganta ba wa huwa fihi kuma suna nan a cikin musnad na imamu ahmad wa ajaba anha hadithan hadithan sai ya rinka ba da ansa daya bayan daya misali iraqiya ambaci hadisai guda nawa guda tara wadanda waɗannan hadisai guda tara yake daga cikin musnad ya cire su da inganta da mawdu'ai ne sai kuma ya ɗibo guda 15 cikin waɗanda irin da yake na ƙarya ne in ka haɗa nawa kenan 24 to sai iraƙiya ne ko fara ba da alfa a kansu ce wannan hadisin abin da ya sa na tabbatar da cewa hadisin ƙarya ne saboda kaza saboda kaza wannan hadisin ibnu jawziya ya tabbatar da cewa hadisin ƙarya ne saboda kaza saboda kaza amma wannan hadisin da ibnu jawziya ya tabbatar da cewa hadisin ƙarya ne da sai a ce hadisin ƙarya ne sai dai a ce mishi munkari ko kuma da'ifi ko kuma ma hadisi ne hakan dan yana da wata hanya sai da ya tsaya ba da ansa akan haka ɗaya bayan ɗaya na fatan mun gane Allah madaukake sarki yake da ke قال الأسيوطي الإمام الأسيوطي ذي شيء مفصل ذي الأسيوطي يا هل أنت ما أتي الأسيوطي هو الأسيوطي إنها فتاة أمجان يا فإن في جزء أو مطلق أرم النبتاسي بين النبتاس سماه وفهمشي الظلم الممحد الظلم الممحد يا كمين يقول لك يقول لك وقد فاته أحاديث أخرى أوردها ابن الجوزي وهي سيدي سيدي يتوفي أي جدا ومن أبن دا إراكي يتفري حديثا دماشي دماء ابن الجوزي بعد أن تقول يتوفي أما كما يسا حديثا دا تتغير سكين مثنى وندا ابن الجوزي أكاوي سأتكين من من بتاس ناشي دماء دعات سنتك تيو إراكي دي كاوي سبا وهناك وقد جماعة حد سيدي 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 يتفر وقت من حديثا سيدي سيدي أتكين من الأنكر من بتاس سماري yasa mai suna azzaulin mumahad azzaulin mumahad zan yi bayani akan littafi insha Allah ya zabba anha sai kuma ya kare waɗannan hadisai game da cewa hadisan ƙarya ne su biyu yake da fitai masu ƙarya ba da fitai ƙarya ba wa iddatuha adadinsu gaba ɗaya arba'ata ashara hadisan guda goma sha huɗu ne gaba ɗaya waɗanda shi suyuɗi ya tantance قال الحافظ ابن حجر ابن حجر من الكتابين بلوغ المرام يفتح في كتاب يأتي الكتابين شميسينا تعجيل المنفعة في رجال الأربعة يأي تاريز النزع دم بكتو كرم كإسنادين في أكتو أبو رادة لترمذي بن خائي وابن ماجه هم الكتابين بجل بيبين الجماعة ابن حجر يربيك بيجي أكتين من الكتابين هنا لدينا سيكي ليس في المثل بحديث لا أصل له a cikin mutumin na imamu ahmad ba da hadisi ko kwaɗo wanda za a ce bai da asali illa talatata ahadisa sai hadisai kwaya uku aw arba'a ko kuma kwaya huɗu min ha daga cikinsu akwai hadisu abdurrahman ibn auf wata hadisin abdurrahman ɗan auf annahu yadkhulu aljanna fadhahafa cewa zai shiga aljanna da rawrafe wannan hadisin yana nan a cikin mutumin na imamu ahmad amma bai da asali kun fa ana kawo wannan hadisin ana wa alhadan birni wa azu da shi ana cewa to kai alhadin birni da ka tara kuɗi to abdurrahman dan auf sahabi ne amma saboda ya tara kuɗi to da lalrafi zai shiga aljanna ga shi kuma tun anan annabi ya faɗi cewa yana daga cikin mutane goma in aljanna amma in ya tashi shiga da lalrafi zai shiga wannan hadisin ahmad ya rawaito shi da ingantar ina fata an gane kala sai shi ibn hajar ya ce والإعتبار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عنه إجرم جزاء باير جمد فيها أكثر من ومن حديث أتيت للتاسي إمام أحمد في ومن حديث هنا دجت في حديثا لإمام أحمد يباد إمرني السوكي في أشاكي سو فترك فهير في أكبر شد كسكري بأشاري كبه me yasa wannan hadisin ya tabbata babu shakka bai da asali kuma me yasa gashi nan a musnad al-Imam Ahmad sai malam Ibn Hajar ya ce ujrin shi ne wannan hadisi yana daga cikin hadisan da Imam Ahmad ya ce ashari shi sai aka bar shi da mantuwa dan haka malaman hadisi suka ce in zaka karatu hadisi sai ka rike biro a hannunka ko pencil duk inda malam ya ce a gyara yanzu kaka ce sai an je gida dan me ya kafin a je gida sai kan ka koda burkan ka ya fashi ka isa gida da zufa kuma kake magana gyara ka manta na ka ce ake gyaran an ce a gyara to yanzu ake so ka gyara kafin ka manta ko kun fahimta Imam Ahmad ya sa a share wannan hadisi sai da share ba qala al-Haythami Haythami ya faɗi shi zawaid al-Musnad a cikin littafin shi da ya rubuta mai suna zawaid al-Musnad amma asalin sunan littafin Ghayat al-Muqtasid idan da zai fito da wannan littafi ya ware hadisan da Imam Ahmad ya rawaito su waɗannan hadisai babu su ainihin a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah shi ne yasa muke zawaidu Ahmad amma sunan asalin littafin rawati muqtasid, ma'ana hadisan da Imam Ahmad ya rawaito wanda babu shi a cikin madadin kafai. To dai kaje abin da babban malami Malam Nuruddin al-Haythami, Malam Ibn Hajar, shi kuma cewa inna musnad Ahmad, musnad Ahmad asahhu sahihan min ghayrihi, ya fi ingantattun hadisai fiye da wani shi. Ko kun ji ba? Ya fi ingantattun hadisai fiye da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i, ya fi ingantattun hadisai fiye da sauran littattafai ko da misali ne. La yuwazi musnad Ahmad kitabun musnadin, kitabun musnadin fi kasratihi wa hukmi siyaqatihi, yake babu littafin da ya yi daidai da musnadin Imam Ahmad. In dai littafi ne mai isnadi kuma ya kai yawan na Imam Ahmad, ya kai kuma kyawo wajen kwararo hadisan shi. Wato statistic ɗin yana da wahala ka fahimce shi, sai ka tsaya ka fahimci wannan magana. Ku ji jama'a, shi littafin Imam Ahmad ya fi kowane littafin hadisi yawa. To na ka ce maka adadin hadisai masu rauni da ke cikin shi ba su kai adadin hadisai masu rauni da ke cikin Abu Dawuda ba. Sai ka kasa fahimta. Misali hadisai masu rauni da ke cikin Abu Dawuda, misali a ce guda goma ne, sai ka samu guda hamsin a cikin musulmin na Imam Ahmad. Sai kuma a ce maka amma na Abu Dawuda sun fi na Ahmad yawa. Shi fa'idar ilimin statistics kenan da aljabra. Yanzu ba ana magana akan adadin ba ne, ana magana akan percentage ne. In an dubi yawan littafin Imam Ahmad, duk yawan shi aka ce kaɗai abin da ke cikin hadisai hamsin ne ba su inganta ba. Aka dubi wannan na Abu Dawuda da bai da yawa a haka kuma aka ce goma ne ba su inganta ba, to percentage ɗin na Abu Dawuda ya fi zama haya da wancan. Ko kun gane wannan kududdugar? To irin wannan kududdugar ke ɗan boko suke in sun zo magana a kan tattalin, sai mutanen gari suke ta bishe ne. Ana amfani da statistics ne da abubuwa na kafinci, sai a ce kafin nan da shekara ta 2015 za a yi maganin cutar sankarau. Ko da domin zuwa na zaune ce kai ɗan boko sai mun hukata. Abin da suke nufi ne za su kawo asibitoci waɗanda za su magungunan waɗannan cututtukan, shi ne an yi maganin abin. Shi ne abin da yake gani za a bi cutar ne a kafe da in ka ce man da kwana bakwai ba sauran yunwa a gidana, ko kana nufin man da kwana bakwai za a karɓi albashi za ka je ka sayi buhu uku na shinkafa in ka ajiye ba sauran yunwa. Eh, ba ma za ka ɗanta a makaranta yana roƙon abinci za su ba nan baban ka yi ba ya yi ba sauran yunwa a gidan kuwa. Zai ne rai wayo magana da irin da 'yan boko. Allah ko baka da jama'a ku ji. Saboda haka sun gane wannan magana jama'a, domin wannan magana na san akan rubuta ta haka jaraba mutane da yawa su tabi. Sai a ce adadin hadisan da ke cikin musulmin na Imam Ahmad masu rauni da adadin hadisai masu rauni da ke cikin sunan Abu Dawuda, wanne ne zuba fi yawa? Wanda ke adadin hadisan da ke cikin Abu Dawuda. Sai ga yankin dalibai sun sa adadin hadisan da ke cikin musulmin na Imam Ahmad, domin za a ce cikin musulmin na Imam Ahmad misalin da ne muku akwai hadisai 50 da kuɗin dangaza, can kuma akwai goma. Da ba wannan adadin ake so kai amfani da shi ba ne ake so kai amfani da shi, shi ne percentage ɗin, yadda adadin yawan wancan ku da adadin yawan wancan. Ko kun gane jama'a? Qala Suyuti, Suyuti ya faɗi fi kutubat kitabihi al-Jami' al-Kabir, da ya zo yana ainihin muqaddima, ita ce kutuba, muqaddima sukan kira ta kutuba, sukan kira ta dibajiya. Ya ce da ya zo littafin shi mai suna al-Jami' al-Kabir malam zuhuda, abin da ya ce wa kullu ma kana fi musnad ahmad fa huwa maqbul, duk abin da ka gani a cikin musnad na Imam Ahmad to maqbul ne, ana iya karban shi. Fa inna da'if alladhi fihi, domin hadisin da ba a gani a cikin musnad na Imam Ahmad wanda yake da rauni ya qarib min al hasan, to yayi kusa da ainihin hadisi hasan. Amma in an dubo shi a zahirin shi da shi hadisin, hadisi ne da'if ne rauni. To amma kuma Allah ba a yi mai kyakkyawan duba ba a ga cewa ya kusanci hadisi hasan, in ka ha magana da su ya faɗi ta ƙare. Amma wannan magana kai tsaye ba daidai ba ce, domin wannan magana yana faɗin ta yana cewa hadisin abin a karɓe shi ne, sannan kuma yana son ya kare hatta hadisan waɗanda suke masu rauni, hadisai ne waɗanda an goma za a ga cewa hadisi ne hasanai. Wannan maganar ba abin mamaki ba idan su ya faɗe ta. domin yi fakacin shi a cikin magana game da ilimin hadisi ta ja da ya zo hutubar littafin shi Al-Jami'u Kabir da yake cewa yau dukkan wani hadisi wanda maƙaryaci ko mai ƙirƙira hadisi ya ɗauki da rawaito shi ba zan kawo shi a cikin littafin nan nawa ba sai ga wajen hadisai guda goma dukkansu hadisan mai da ainihin shi da kansu ke yi ya saba a cikin littafin shi Al-Ali'ul Masnu'a kuma amma kuma nan za ku ya ɗaukaka littafin Jami'u Kabir daga hadisai irin waɗannan sai da aka wannan magana da ke yi ya faɗi magana ce da yake ba a ban ainihin abu zai ka bane don ba magana ce mai inganci ba to akwai maganganu da muke so zan ɗanyi mana akan musnadul imam ahmad waɗanda saboda ɗaliban ilimi ne mu muna son mu ƙaru da abubuwa akwai matsaloli da suka taso matsalar farko ita ce wannan da kuka ji muna tattaunawa shin akwai hadisi mai rauni a cikin musnad na imam ahmad eh akwai hadisi mai rauni babu shakka akan haka kaga ikon allah musnad din dai a gabana yanzu na imam ahmad bin hanbali hadisi da takrihi da ta'liq ahmad shaukar mujallabi na ɗaya wanda ke ɗauke da bid'ai na ɗaya da na biyu ina buɗe shafi na 200 kaga buɗewa ne kafin ma in je wani wajen karanta sai zama hadisi na 122 da cikin sai isnad zai da isa kaga an mutu a linke ne sai ce Jarir ibn Yazid al-Audi laysa bi qawiyyin yatakallamuna fihi sannan sai ce Abdurrahman al-Mushalli shibh al-Majhul ذكر الحافظ في التقديم انه ليس له في ابي داود والنسائي من هذا الا هذا الحديث وقال صححه الحاكم واما ابو الفضل الازدي فذكر عبد الرحمن هذا في الضعفاء وقال فيه نظر واورد له هذا الحديث فاشنا يقرأ احمد شاكر جماعه يا تاول له يوم اللقاء في خدمه ودلع تقفى من وند ينشره شنو مفرق يا تخريج الحديث يا كما تعليق بدون شرب يبي اكل sai ya gama tsawon bisa ikon na wannan aikin sai mutu babban malami ne wanda har zuwa yanzu dai kan kasan masar ba ta fitar da irin shi ba ya rasu sama a ran 1954 haka na tsammani kuma 1954 ya rasu to don haka wannan littafin nashi da ya kammala shi to da an samu takrijin littafin na imamu ahmad tare da tahqiqi da ta'liqi a kan shi gaba daya amma sai bai kammala ba sai ya rasu kun ji abin da ya faru ana nan sai aka samu su malam Sa'id al-Arna'ut su kuma sai suka zauna sai suka takhrijin ainihin wannan littafi na ainihin musnad na imamu ahmad bin hanbali wannan na ahmad shakir ya tsaya a mujallabi 17 wato yan ugatad sai bisa uku na aikin ya tsaya a mujallabi 17 wannan kuwa nasu shi ne wanda aka bugu na ƙarshe a yanzu ɗin nan haka shi mujallabi 52 ya zama amma shi sun gama aikin gaba ɗaya ba abin da ya kuɗi ce musu to shi ne a nan gaba na su da kansu sukan tabbatar da cewa wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin ya inganta wannan hadisin kaza ba su ne suka yi maganganu ire-iren waɗannan a cikin takrijin da suke dangane da hadisan da ke cikin wannan ainihin littafi idan kun fahimci wannan kenan yanzu babu tantama a kan cewa lallai akwai hadisi da ishi akwai kuma isnadi da ishi akwai kuma hadisin da ihu kuma ya tabbata akwai ainihin maudu'in sai dai bai kai adadin yawan da malam Abdurrahman ɗan Jauzi yake cewa ba wannan take matsala ta farko matsala ta biyu da ta taso akan imamu ainihin akan littafin ita ce matsalar shin wannan littafin yadda muka gan shi ɗin haka imamu Ahmad ya rubuta shi ko kuwa an samu wata hannaye sun shiga sun ta ƙara wasu abubuwa a ciki to a kan wannan ne magana da muke faɗa muku a ɗazu cewa zan yi magana dangane da littafin can wanda ainihin al'imam su yi ɗuwar rubuta azzaini da manhajo akwai littafi ne wanda ainihin al'imam ibn hajar ya rubuta shi mai suna alƙawli musaddad fi zabbi an musnadul imam ahmad wannan littafin juzu'i ne guda haka ya rubuta shi ya yi ƙoƙarin duk waɗannan soke-soke da suka da ake wa littafin ya kawo da sai zama a cikin sukar akwai abubuwa ɗaya biyu uku waɗanda bai ba da amsa a kai ba shi ne su yi sai zai wa littafin bayi wato kamar ya ɗan ƙara sashi shi ne ya sa mishi abbaunin mamin hajji su bayin ala القول المثبت في المد عن مسند الامام احمد وما يجيك المساله تجيب تفاصيل اكل للكاتب وهكا وما المساله حقيقه من الامر الجماعه duk abin da ke cikin musnad na Imam Ahmad gaba daya Imam Ahmad ne ya rubuta shi sai dai saboda adalcin magana ga wani abu da ya faru Imam Ahmad yana da babban da sunan shi Salih babban ɗan sunan shi Salih ba ne wanda irin an yi masa auren fari da kaɗan kai ma ta girme shi don ganin haka zai gudan haka sai ta sun yana da iyalai Imam Ahmad sai ba da ƙarfin ya karantar da Salih wannan littafin dan Salih don haddasa littafin ya zo ya yaɗa shi ga duniya yana zaunar da Salih da ƙaninshi Abdullahi ƙaramin ɗan Imam Ahmad Abdullahi da kuma ainihin wato ƙaninshi wato ɗan bakan Imam Ahmad mai suna Hanbal ɗan bakan Imam Ahmad ne mai suna Hanbal shi ma yana zaunar da su uku yake karantar da su Hanbal sai su ba da ƙarfi da fikiri don haka majalisun hadisi bai dame shi ba sai Imam Ahmad ya karantar da su fikiri ba da sai kai daga majalisin hadisi ana nan sai Salih ya kai ce shi kuma saboda neman wa iyalai abinci sai zama Abdullahi ne kawai ya tsaya sai ya haddasa littafin gaba daya da ya haddasa sai lokacin da Imam Ahmad ya haddasa da shi sai ya mishi wasiya cewa ka dage da littafin nan don nan gaba zai zama wani babban al'amari a duniya don haka Abdullahi ne ya rawaito mana wannan littafin daga wurin baban shi ba kai abin da ya faru akwai hadisan da Abdullahi ne yake ganin baban shi bai saka shi ba bai zo yana tsafe littafin sai dai sai saka wannan hadisin amma kuma kwakwalwar ki ta manta mishi cewa wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi amma da ban ganin ku kawo shi wannan wurin ga bayani Jabir ya rawaito hadisin Abu Hurairah ya rawaito idan Imam Ahmad ya tashi ce ga tsakanin Jabir da Abu Hurairah waye babba Jabir ne babba to din da Jabir ya rawaito hadisin kuma shi Imam Ahmad ya kawo hadisin a cikin hadisan Jabir to in ya je cikin hadisan Abu Hurairah ba zai manta hadisin ba ai ba zai manta hadisin ba kai Abdullahi sai ka dauka to ai Abu Hurairah ma ya rawaito min hadisin kuma me yasa babana bai kawo shi daga cikin goran biyar hadisan Abu Hurairah ba don haka sai kawo shi da mutum istidraki kamar ya karasa abin da yake da ya kamata ba zai kawo bai kawo ba ke nan Ahmad Shafir a cikin wannan aikin nasu da kuma Malam Shu'aib al-Arna'ud a cikin wannan aikin nasu sai suka rinka bayyana sai suka zo sai ce wannan hadisi yana daga cikin bawaɗi na Abdullahi a kan Misra amma Abdullahi ya manta baban shi ya kawo wannan hadisin kai ma lamba ta kaza amma shi Imam Ahmad da Abdullahi sun sami bambancin fahimta ko bambancin da rubani shi Imam Ahmad yana son ya dole kawo hadisan ne ba wai sai ya bayyana hadisi kaza wanda da wani ke yau a in dai ce wani ya rawai ko to da sai kuma ya mai ta wani ba shi ga Abdullahi abin da yake fahimta inda an ce musnad to ya kamata yadda aka kawo Abu Hurairah ma ya rawai ko shi to a kawo Jabir ma ya rawai ko shi a kawo Fatima ma ta rawai ko shi a kawo Abu Sa'id ma ya rawai ko shi in muka ta faru to littafin ne gaban yiki dai ba ke dan zai zama za a mai ta hadisi dai ke nawa so adadin ta haɓar da tsarewa ita shi to Imam Ahmad bai yi haka ba to waɗannan su ne hadisan da za a iya cewa an gan su ƙari ne a kan abin da Imam Ahmad ya rubuta amma haƙiƙa su ma in kai na yari ba ƙari ba ne don ba wasu sauran hadisai ba ne ba wasu hadisai ne waɗanda dama babu su a littafin ba a kai su ya bata inda suka shi Abdullahi ɗin amma sai kuma ya sake kawo su a wannan ɗanin ne a yawon ya fitar wannan shi ne kawai abin da ya faru shi yasa zaka ga ana cewa hadha al-hadith akhrajahu al-imam ahmad wa qad akhrajahu abdullah fi zawaid al-muslim ko kun fi ta jama'a dan haka kun ji wannan matsala ana nan yau kamar shekara 30 da ta wuce ko wato ku kuma mun suka sabo da wata rigima cewa an yi sunan da imam ahmad ba gaba ɗayan shi bai inganta ba gaba ɗaya domin wanda ya rawaito littafin daga Abdullahi mutumin banza ne mai muguwar aqida fasiki kaza kaza kai maganganun banza a kan shi shi ne alqati'i wannan maganar fasikin ta tabbata to ta jawo kenan musnadul imam ahmad gaba ɗayan shi ya zama kandal sai duk ba wani mutum da ya ga Muhammad Nasir bin Al-Albani sabu Allah wannan magana da aka kawo ta mun san ba haka bace amma babu da amsar ta amma kai da yake fagen ka da Allah ka zauna karin ka da kulli amsa akan ka shine Al-Albani ya rubuta wannan littafi Az-Zabd Al-Ahmad an musnad al-Imam Ahmad ga sharhi da su ku cewa warraddu ala man ba'ana fi sihhati nisbatihi ilayhi yada ana anna al-qadiriyya zada fi ahadith kathira mawdu'a hatta sara bi aqaidi wa tahqiq bi annahu la zawaid lil qadiri fihi aw alayhi ta'alim Muhammad Nasir bin al-Albani ce bi talab min samahat al-shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz abu abin da yasa muke kawo mana irin wannan abubuwan saboda dalilai biyu dalili na ɗaya ba shi kamar haka dalili na ɗaya shi ne waɗannan irin fitintunin da suke faruwa a duniya jama'a ina yawo a Najeriya a wuraren mabambanta kuma ina ji irin su suna faruwa da muke yi wato wata shubha ce za ta shiga cikin ƙwaƙwalwar wani ko kuma ya je karanta wani littafi wanda shi littafin wanda ya rubuta shi khawarijin ne ko mu'tazili ko ɗan shi'a ne ko kuma orientalist ne wato bayahudi ne ya karatu akan musulunci sai zai rubuta maganganun ɗan zafi ya ta alƙur'ani amma zai koya ta mishi da zai nuna cewa shi da yahudi ba ne ko kuma musulmi ne da ya karatu a hannun yahudawa kamar Ahmad Amin da littafin fajr al-islam zahar al-islam zahar al-islam da sauransu da takwas da ya rubuta sai ya ji sai ya mummuta shi sai ka ce mun tafi sai karanta sai ya yi a garin ka sai kawo rikici in ya kawo rikici idan ya kawo mini magana sai mu ce wannan magana fa ba malami ne ya yi ta ba sai abin ya rinka wadan ɗalibai ko dai ta albani juna suna hasada ne wani ne za a ce ba malami ba ne a ba malami ba ne domin mutum ne zai karanta economic sai da ana magana a cikin ilimi na physiology a kan ilimin halittu na ƙwarangon na ƙasusuwa da jijiyoyin jikin ɗan adam shi wanda yake magana a kai ɗin geography ya karanta to geography ya yi daidai da hawa da sauka muku dai jikin ɗan adam na jijiyoyi da sauran su sai dai sai magana da haka za ka samu ƙwararre a kai sai ka rabu da wannan jahili ne sannan aka ce mai jahili amma fa masara ne a ina a geography department sai da nan sa profin da ake da jahili da jahili ne domin abin da ya magana ba harkar shi bace kuma jahili shi ya bayyana karara ne sa ba za a ce muku jahili ba abin da yake faruwa ke nan jama'a abin da yasa ba ba na fitowa cikin jama'a ina irin waɗannan maganganu sai da nan waɗannan cikin sun yi yawa sai ka tafi ƙauren namira sai da ka samu wani matashi ya ji ya kawo wata akida ko wata mazhaba akan wani abu maka za ka yi sai ka ce a'a wannan magana wanda yake jahili ne ba haka abin yake ba ga abin ga abin ga abin sai ka je ya yi kuzi ya ce yanzu ya mutu ne jahili na ilaha kafir jinin kuwa ba ma karamin jahili ba ka haka kafir jinin jahili wannan matsala tana ɗaya daga cikin dalilan da na kan fito nake yin wannan bayani ba don kun ga saboda waɗannan fitintunin mun fara fuskantar su a Najeriya yana haɗe na sallatin juma'a ya ga littafi kai wasiya ni da gumin mun yi bayani ne wannan matsalar don da littafin mun yake ɗauke da ita yaya asalin kuce ne ko yaya abin yake a ce ɗauka shi yanzu ya gano wani abu ne wanda ku da ku gano ba da ya kawo littafin ka gani sai ka ce mishi ai wannan ibadu ne misali wani ya ɗauko matsala irin wannan sai da zan hamu sai ka littafin ya ce ai ga shi yake ai wannan ibadu ne yake menene ibadu yake khawarijawa ne yake mutanen aman ne Ahmad ibn Ahmad al-Khalili yake wannan shine jigarin da babiliya yanzu a duniya dan yake aqida ce da fitar na ibadiya sai dai ka cikin halifin nan dan shi tun da ya gani ta a masallacin juna da ahli juna a nan yake kun ga ni ne da hadari na dai ke da ni abin da yasa nake fitowa nake fara wannan magana kuma akan wannan littafin da albani ya rubuta nake da talabi na karanto wannan magana saboda akwai wasu yara ko kuma wanda sun tace yadda albani ne malanta shi har ya rafu su da ma ɗaliban ilimi ba su san ma waye Muhammad Nasir bin Al-Albani ba wasu su sun taso ne a nan Najeriya, wasu suna nan a Misira, wasu suna nan a Amurka da Ijiya ɗin. Ba su da riga, ba su da rasul game da waye ba albani tuku. Wasu su suna da aikin gaja da Islamiyya, aikin yi jirgin a jirgin gaja da Islamiyya suna da mansa, ai ya gaja da Islamiyya yana da kofi don ka waye ne ma albani. Wannan mutum yi hujja da irin waɗannan maganganun sun ce ko kun ga bin ba zai kun yadda shi waye ne, to shi bin ba su kuma yawa da waye albani. Yake faruwa akwai lokacin da albani ya rubuta littafi, wannan littafi ya sa mun jujjuwa da mar'atu musulma a cikin sai mu gama cewa malamai sun yi saɓani game da fuska ta masari ce ta wajibi ce ko ba wajibi ba, wasu sun ce wajibi ce a rufe fuskar da ke, wasu sun ce haramun ne mace ta rufe fuskar ta, dole ne ta bayyana. Wasu kuma suka ce mustahabbi ne ta rufe in ta buɗe ba komai. Wasu kuma suka ce inda ado haramun ne ta bayyana, in babu ado halal ne ta bayyana. Bai kawo maganganun gaba ɗin sun ce ba ya fito na da dalilan sun ce magana mafi inganci daga cikin wannan ita ce cewa in dai babu ado a fuskar ya halatta ta bayyana fuskar ta, amma ta rike kuma shi ne mustahabbi amma ba wajibi ba. Ai nan da mun tsoro waɗannan ɗan ƙananan malamai ustazai ne, doktor ne, wane ne, lektara ne a jami'ar Islamiyya, lektara ne a jami'ar Al-Sa'id, sai suka farji suka yi kuma dangane ai wannan littafin na albamin haramun ne na a shigo da shi wannan kasar ai kaza ai na iya kuma daga lokacin akwai wani malami ne yanzu profesa ne a hadisi a lokacin yana da digirin su guda ɗaya sai guda ɗaya da rabi masta ɗin shi a abin nan malamin mu ne a Madina har yanzu sunan shi a Sheikh Mutlaq Al-Harithi. A lokacin da muka musu matsala sai ce wannan littafin na albamin ne mulki da shi wannan ne shekara goma sha tara muka wannan magana da shi sai ce mulki da wannan littafin. Yake zan gona kan jaji ne ta baka baka dukkan jinnan sarri ne jinjinin da shi ne jin ba zai ce a'a albani dai kowa ya san cewa namu ne ko ni namu da shi ɗaya ne, amma dan mun samu saɓani da shi a matsala ta fi kudu ba ta kai a ce a yi wurin da littafin kada a bari a shigo da littafin saudiya kada a kaza rubuta littafin waɗanda ba mu bayyana namu na ɗaya game da fuska shi ne sai suka fito na farin da wata mai da kai waɗanda suka bayyana nasu na ƙwan game da fuska shi ne albani zai tattare waɗanda mai da kai gaba ɗaya haɗa su ya manta ɗaya su ya yi musu rabbi shi ne zai zuba rabbin a cikin littafin shi mai suna hijabul mar'a ɗin, amma sai san ga littafin suna sai ne da shi jilbabul mar'a fil muslima da ke ga in aka buga shi a haka littafin zai zama minti biyu sai ya yare waɗancan rabbobi sai buga su sai ya ajiye su daban. Wannan littafin sai aka buga shi amma a cikin mukaddimar sai aka ɗauki ishara zuwa ga waɗancan maganganun shi ne bayan ya rabu ɗaliban sai suka ɗauko yanke littafin sai aka buga shi shi ne mutane su a rabbi zafi tunanin man rabbi rabbi ne ɗin ina fatan mun gane to in kun gane wannan matsayin jin ba su kenan game da wani namu ne amma ya zo da ra'ayin da ban yadda da shi ba ina ba da nuni ba akan cewa shi kenan a yaƙe da ake ba namu ba ne. Wannan fitina gunda ko a nan kasar ita muke fama da ita ya abin da suke so duk abin da suke a kai dole ne ka zama kana kan gida haka ba ne aƙida ce kake dole kai ɗaya amma ra'ayi ne suke da ko ne wannan ba lalle ba ne domin gargadon tafinta ne to amma ne faru ana nan su waɗannan malaman da suka so a yi albani rashin kunya sai aka ba su aikin karantar da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suna da digiri ɗaya biyu uku wasu su doctor ne wasu su professor ne cewa su karantar da Abu Dauda a cikin syllabus ɗin kuma an nuna musu daga cikin cut out line da za su bayyana matsayin kowane hadisi a ciki wani da sai ba su da wannan ilimin sai kawo bin ba doka ko bin ba doka ko yanzu ya ba a yi sai dai a sai kan hadda wuce a ba za a sai kan karatun ne ko mun ce ko za ka yi albani ne mana mai mana takarimi wasu sai ce ko kun ga mutum ba ku ne suka ce ba a hana shigo da littafin sunan ba to shi ne kuma sai aka yi albani magana dalilin da ya sa albani ya yi sahih Abu Dauda da'if Abu Dauda sahih Tirmidhi da'if Tirmidhi sahih Nasa'i da'if Nasa'i sahih Ibn Majah da'if Ibn Majah asalin dalilin kenan ba ma da yake aikin za a yi wa wasu ne su je su amfana ba zan hayo rubuta ba littafan kai aka kawo sai za a biyu da kowai mafi a gefe ya sa wannan hadisin sahih wannan hasan wannan da'i wannan hasan haka ya gama musu gaba ɗaya shi ne aka ba su shi ne sai suka je su aka buga aka ware wannan sahih wannan da'i wannan sahih wannan da'i yanzu ne musulmi ya ɗauki asalin da suka san yadda suke yanzu da wannan mai mutunta mutuncan abu dai da wannan mun a yadda yake amma sai musulmi sai mai da shi a yadda yake sai sa hukuncin da albani ya ba shi ba yadda aka buga da farko ba an tuttura isnadin da sauransu domin ji albani asalin abin da yake nan a asalin yadda wancan din yake wato da muna da wadatattun lokaci jama'a ba wannan matsalar na tsaya na tattauna mana ita abin da yasa wallahi duk shekara muka fi aikin hajji ko umra ko muka fi wani abu saudi arabia idan muka zauna da ɗaliban da waɗanda musamman suke jami'ar islamiyya sai da kansu na hujja ba su san abin da ake ciki ba amma sai mutum ya ɗauka shi fa tun da yanzu yana jami'ar islamiyya yana karatu shi yanzu ka gane sai ka ji a hankali ka shigo wata hanya ne a jeje yadda ka samu wasu sun daɗe suna gudu a kanta da ka bari ka fahimci ina kalmominta da gargada ina ne gada ina ne da lamba ina ne kaza kaza amma sai in ka shigo sai ka fasa fada daga zan jiji mutum zai same ka a rajin don mulki muna fama da wannan matsala a yanzu mutum ya ɗauka aikin da yana jami'ar islamiyya yana karatu aiki babu abin da bai sani ba wannan shugaba ne wannan kuskure ne to kuma waɗannan maganganu sai su zama zai ce na al'adamu mun ce kana cutar jami'ar islamiyya ma'ana sai ya zama kuma har yanzu kun gida da gida da fahimta nasiha ake maka kai ɗan bana bakwai ne ka shigo cikin wata tafiya ne yadda ne ya kafin ka shigo ka ma kai ba ɗalibi ne